Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki ne ya dawo a karo na biyu bayan da muka bibi wancan labarin kama barawon mota da ake zargi a babban asibitin Murtala kuma mahukuntan asibitin suka alƙawarta mana cewa a yau za su iya ba mu damar samun bayanan jami'an tsaron da suka samu nasarar kama wancan barawon mota ciki har da wata mace to amma dai zuwa yanzu mun je asibitin sai dai kuma hakan bata samu ba domin dai shi shugaban asibitin dai alƙawarta mana cewa zuwa yau din mu dawo zai ba mu bayanin har ma in hali yayi mu tattauna da ita waccan mace jami'a tsaro da ta yi yunkurin kunce ta yi ta maza ta fara kama wancan barawon mota bayan da ya shiga ninja ya tsaya a cikin motar kuma aka yi carko-carko aka rasa wanda zai fara shiga to amma dai duk da waccan din bata samu ba ba mai ƙasa a gwiwa ba mun waiwayi bangaren abin da ya shafi kotu inda yanzu haka muke wato ainihin rukunin kotunan shari'ar musulunci da suke zaman su a kofar kudu kuma wani ikon Allah tintini aka samu waɗanda suka zama ɗan hukuncin farko a ɗaya daga cikin waɗannan kotuna wanda ya zuwa yanzu ma tini suna gidan ajiya da gyaran hali inda kotun ta ɗaure su tsawon kwanaki 180 daidai babu zaɓin tara bayan kuma da aka yi musu bulala 20 kowannensu su kimanin mutum biyar sakamakon samunsu da laifin kwacen waya a wancan babban taro da aka yi na siyasa a wato ainihin filin wasa na Sani Abacha inda aka same su da kwacen wayoyi akalla sun kai guda 10 tare da amfata hanyar amfani da wasu manya-manyan wukaki waɗanda dukkaninsu a gabatar da su a gaban wannan kotu to amma sai dai a yayin da waɗancan suka zama su ne ɗan hukuncin farko a wannan kotun har ma suka fara karɓar gabzar gidan ɗan kandan bayan yajin aikin da ake ganin ya kawo tseko a tafiyar shari'a wadda wasu suna ganin abinsu ya zo gangara amma yajin aikin ya tsayar da su sai gashi kuma a hannu guda wata shari'a ce wacce ta samo asali daga Akuya ita kuma babu gaira babu dalilin yajin aikin ake ta faman buga ta har kawo yanzu har aka kai akalla kusan shekaru 3 ana buga ta saboda zargin an kashe Akuya ba kuma wani yajin aiki da ya tsayar da wannan shari'a wadda wasu sai kaga abubuwan nasu ya mafi Akuya girma amma kuma suna ta so ta kare yajin aikin ya tsaye da su yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin lauyoyin da suke cikin wannan al'amari wanda zamu ji yaya irin waɗannan abubuwa suke tafiya duba da cewa wasu suna ganin shari'ar ta suna so ta kare yajin aiki ya tsaye da su amma sai ga ita wannan babu yajin aiki dalilin Akuya an kwashe kusan shekaru 3 ana yi har ma kawo yanzu ba a kare ba buga ta ake zamu fara jin suna a matakin farko
sunana Mustafa Zubair ko kofar na isa
ita wannan shari'a wai a wace kotu take yin ta
kotun magistrate ne da take zamanta a Wudil
ga wannan batu na yajin aiki da aka dade ana yi rike wa mutane wuya musamman ɗan shari'a suke ganin wasu shari'ar su ta zo karewa amma yajin aikin ya kawo sai ko sai kuma ga ita wannan shari'a ta fita kuma ta Akuya ce ma wanda wani sai ya ce duka Akuya tsadarta watakila ba za ta kai 50,000 ba amma an kwashe kusan shekaru 3 ana yi ya abubuwan suke tafiya
eto ai shi duk wanda yazo gaban shari'a so yake yi yi shari'a ba a hankali cikin adalci ta makinsa so amma a wasu lokutan kuma aka san hakan shine idan an zo an fara shari'a wayansu al'amura ko in ce shari'a ta shiga cikin zukatan su makarayan wanda zai zamanto cewa kowanne yana ji da kansa zai zamanto abu ne wanda yake karami ne bai fi ma a matsala a gida ba a daidaita to amma sai kaga cewa ya gagara ya zamanto an ɗauki lokaci mai tsawo yanzu kamar wannan Akuya ce take baka fi 25,000 ba ake magana a kanta kuma take zargin cewa an kashe mata ta zo ta kawo kara wajen dagaci har aka ta wajen 'yan sanda aka zo kotu magana da ake yi har zuwa yanzu tun 2019 ana nan ana bin sawun wannan shari'a tunda ita tsari na shari'a idan an zo ba za a ce a rana ɗaya za a gama ba shari'a za ta bine a hankali ta ga abun da yake na daidai da tanade-tanade shari'a har ta je gaba ta ƙarshe ta yi hukunci to duk da cewa duk wanda ya zo gaban shari'a shi hanzari yake yi ya ga cewa an yanke hukunci ya samu ya tafi sabgoginsa na rayuwa to amma a su wayannan dukkaninsu sassan shari'ar da wanda ake kara da mai kara ɗin babu wanda ya damu don shekara 3 kenan yanzu ana yi su da kudin da suke kashewa la'alla ma kudin da suka kashe ya mafi nan akuyar kankin kanta kowanne bangare to amma su sun kwammace cewa su ga sun yi nasara koda kuwa nasarar ba ita ce ta zaman to sun samu riba ba a tare da su
a matsayin ka na lauya ku ne kuka da ido da ilimin shari'a a bangaren shari'a ta musulunci da rayuwa ta zamantakewa akan ce as-sulhu khair wanda watakila wannan wani fatawa ce ma ta addini an ba su damar sulhu
an yi kokarin a ja hankalin su domin su yi sulhu da shi dan sandan da ni kaina da alƙalin ma mun zauna mun tattauna domin a yi musu maslaha to amma idan an yi kurin maslaha sai ta kare a tsakiya sakamakon idan bangare daya ya yadda dai bangaren da yake ganin cewa a maslaha kaman ya furin jayi zai koma karkarar su yana munna yana cewa ai shi sun yi shari'a a birni kuma ya kai wani kasa to wannan kuma kafin a dawo kotu sai ya sanya shi dai bangaren ya sauya matsayarsa idan aka dawo sai ce shi wannan ma maslaha da aka fara yi aka ce su karkare a gaban mai unguwa ko daga ci a karkarar su wannan ma maslaha da aka dauko shi ya sauka da kanta wannan magana da aka fara dan haka kawai a dora a gabar da ake ta shari'a ci gaba
yanzu a matsayin ka na lauya kana da wani sako da watakila za a aika ga al'umma musamman akan irin wannan abubuwa na jin izza cewa lalle sai na kadawa na kasa kan dan abu kadan ai ta zuwa ana dawowa a kotu
na farko dai abinda muke jan hankali ga mutane shine ya kamata a dinga yin hakuri idan aka yi hakuri a cikin al'amura na rayuwa za ka ga cewa ma ba lalle ne sai ga an kai kotun ba dan da mutane a zamantakewa suna yi wa kansu adalci a cikin mu'amalarsu da shi kansa alkali zai huta zai jira ma a kawo shari'a ma kaga ya zauna ya tashi ma wata kilwa shari'a inda kowa tunda duk dan adam mai hankali mai ilimi ya san daidai ya san ba daidai ba to in kowa zai tafi akan hankalin da yake da shi zai yi aiki da shi ilimin da yake da shi zai yi aiki da shi to da wahala ga cewa ana samun sabani har wani yaga an taka hakkinsa har an taho gaban shari'a to shi abin da ya kamata mutane su fara lura kenan idan kuma ta bace din an samu sabanin an zo gaban shari'a maslahar ita ce mafi sauki ga kowanne bangare domin na farko ita shari'a idan ka ce za a yi baka da tabbacin zaka yi nasara akan ta idan kana zaton ma kai ko kana tunanin kai ne mai gaskiya sannan na biyu zaka dinga barin ayyukan ka ko wajen sana'arka ka zo wurin shari'a ka zo ka yi ni la'allama ba lalle ne a kira shari'a ta ka ba sannan kuma na uku zaka zo zaka kashe kuɗi da Allah yanayin shari'a ce ma suke bukatar sai ka dauki lauya wanda sai ka kashe kuɗi wajen daukar lauyan nan da shauransu to wanda duk in ka lissafa za ka cewa ko da mukaddara da karshe cewa aka kai ne kai nasara a hukuncin da kotu ta yanke idan ka lissafa ga da wahalhalu da bada lokaci da kuɗin da kashe da bacin rai na yau da gobe ruwan sama da keka da sanyi da rana ta da keka za ka cewa ma ba riba ka samu ba to a yi maslaha tun a farko shine yafi sauki dama ita kuma maslaha ba za a ce an samu abin da ake nema 100% ba a kai ka samu wani bangare ya maka dadi wani bangare bai ma dadi ba wani bangare ya yi wannan dadi wani bangare bai wannan dadi ba shine maslaha to kuma shine mafi alkhairi a duk cikin mu'amalar da aka samu kusuma a cikinta idan an yi maslaha ya yafi wa al'umma alkhairi ko kuma su makaraya
zuwa yanzu ita waccan shari'a akwai yaushe ne aka sa ranar da za a dawo
da yake mu ne bangaren waɗanda aka yi ake kara a ciki to ba mu je mun dauki rana ba wanda za a koma kotu amma dai muna kaddarawa cewa a cikin makon nan za su je domin aike mana takarda ta kira domin mu koma kotu a dora daga inda kotu ta tsaya
a wacce gaba aka tsaya a daidai zaman baya
a zaman baya shine bayan sun kawo shaidun sun rufe kotu ta yi kwarekwarai hukunci mu kuma za mu shiga cikin kariya ne
wani kwarekwarai hukunci ce ka gamsuwa da shaidun ko aka san haka
gamsuwa ta yi da shaidun take cewa an ta gamsu da wayannan shaidu don haka akwai bukatar ta ci gaba da shari'a
gamsuwa da shaidun an kashe akuyar kenan shaidar da suka bayar koya
a'a ba gamsuwa da shaidu an kashe akuya bane ba ita shari'a ta criminal case idan aka fara ta tsarin ta shine na farko shi wanda yake korafi cewa wani ya aikata laifi kaza wanda ne korafi har aka takaddar tuhuma daga wurin yan sanda aka gabatar shi a gaban kotu shine zai fara kawo kotu shaidu domin tabbatar da wannan tuhuma to idan ya fara kawo wannan shaidu shi wanda ake kara za a ba shi dama ya musu tambaya ko suka bayan an amurwaye shi an ce kai wanda ka kawo korafin nan shaidunan naka sun kare ki sun kare kotu ta zo ta faɗi matsayin ta akan waɗannan shaidu shin ta karbe su ko bata karbe su ba domin idan bata karbe su ba ba za a ci gaba da shari'a ba kawai za a sallamu wanda ake kara a shari'a ta laifi kenan nake magana idan kuma ta karbe su shine cewa me akwai alamun za a iya samun wanda ake tuhuma da laifi a ƙarshe wannan shine ake cewa rulin na primacy shike a turance za a yi rulin ne ko ta gani cewa ko akwai alamun za a same shi da laifi idan ta wannan rulin ta ga shaidun nan ta karbe su ta ci gaba in kuma ta karbe su ba za ta dakata a iyana to daga nan kuma za a tsallaka shi ne a waiwai shi wanda ake kara domin tunda an ga akwai alamun laifi domin a ce ya kawo shaidu na kare kansa
yanzu dai ta fahimci cewa akwai alamun laifin ku za ku shiga ku kariya a nan gaba
eh haka ne
To mai sauraro fatanmu dai a rinka kai zuciya nesa ana kokarin yin sulhun domin daidaita al'amura irin wannan sharruwi na kananan aukuyin da ba su wuce 20,000 ba su daina kwashe akalla tsawon shekaru uku ana ta buga su a gaban kotu wanda gashi ma har kawo yanzu ba a kare din ba kuma a san iya lokacin da za a kare din ba sai abin da hali yayi Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da LFM murar zama